Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masauraran mu jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da FM da kuma Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma Alfa Radio da ke kuma si Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi akan voahausa.com. Masaurari assalamu alaikum barkanku da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci a yau Talata 23 ga watan Janairu na shekarar 2018 a shirin namu na yanzu za ku ji wasu ƴan bindiga da ba a tantance ko suwaye ba sun kashe wasu mutane uku a karamar hukumar Bassa dake jihar Plateau haka kuma za mu buɗe layukan mu na waya dan jin ta bakin ku akan shin ta yaya gwamnati za ta yi ta taimakawa makiyaya su daina yawo daga wani wuri zuwa wani wuri. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555 kada a manta a sanya alamar tarawar a farko. Za mu kawo muku labarin wasanni daga Niger amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Kawo jama'a assalamu alaikum. A yau Talata wani kakakin ma'aikatar shari'a Amurka ya ce ofishin lawyer na musamman Robert Mueller da aka nada domin binciken katsalandan din da ake zargin Rasha da yi a zaben Amurka na 2016 ya yi wa babban attorney general din Amurka Jeff Sessions tambayoyi a makon da ya gabata kan shishigin da Rasha ta yi. Jaridar New York Times ce ta ruwaito labarin a yau Talata inda ta ce Sessions ya fuskanci tambayoyi na tsawon sa'o'i a cigaba da binciken na Rasha. An kuma yi wa Sessions tambayoyi kan ko shugaba Trump ya nemi ya dakatar da binciken tun bayan da ya hau mulki a watan Janairun bara. Kakakin ma'aikatar shari'a Ian Pryor ya tabbatar wa Muryar Amurka cewa lallai an yi wa Sessions tambayoyi amma ya ki yayi ƙarin bayani kan lamarin. Lawyer Sessions na kansa Chuck Cooper da kuma ofishin Mueller duk sun ki su ce komai kan tambayoyin da aka wa Sessions din a lokacin da Muryar Amurka ta tuntube su. Da manema labarai suka tambayi shugaba Trump ko ya damu da tambayoyin da aka yi wa Sessions sai ya ce ko a jikinsa. Sessions shine jami'in gwamnatin Trump na farko da aka yi wa tambayoyi tun bayan da Mueller ya karbi binciken na Rasha a watan Mayun bara. A dai bangaren kuma fadar shugaban Amurka ta White House ta bayyana kwarin gwiwarta kan daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Christopher Wray wanda rahotanni suka bayyana cewa ya yi barazana ajiye aikinsa saboda matsin lambar da shugaba Trump yake nuna mai na sai ya kori mataimakinsa Andrew McCabe. Shafin yanar gizon yaɗa labarai na Axios ya wallafa cewa Jeff Sessions tare da umarnin Trump ya matsa sai Ray ya kori McCabe da wasu jami'an hukumar ta FBI da suka yi aiki tare da tsohon daraktan hukumar James Comey bisa zargin cewa sun nuna bangarancin siyasa yayin da suke gudanar da ayyukansu.
To har ila yau a Amurka shugaba Donald Trump ya rataba hannu akan wata doka da ta ba da damar sake bude ma'aikatan gwamnati lamarin da ya kawo ƙarshen kwanaki ukun da aka kwashe na ma'aikatan suna rufe. Bayan wata takaddama da ta kunno kai tsakanin manyan jami'an kasar biyu kan batun shige da fice a zauren majalisar dokoki. A yammacin jiya Litinin ƴan majalisar wakilai suka kada ƙuri'a kan kudirin dokar wanda majalisar dattawa ta amince da shi da farkon ranar Litinin. Wannan matsaya da aka cimma za ta ba da damar ma'aikatan na gwamnati da suka ci gaba da kasancewa a buɗe har zuwa ranar 8 ga watan Fabrairu. Hakan kuma zai baiwa majalisar dokokin lokacin da za ta cimma sabuwar matsayar amincewa da kasafin kuɗi na dogon zango. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce ƴan Democrat sun miƙa wuya ne bayan da shugaba Trump ya ki amincewa da buƙatarsu kan shige da fice har sai sun ba da haɗin kai an buɗe ma'aikatan gwamnati.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Arewa da makwabciyarta ta Kudu suna kaiwa juna ziyara yayin da aka tunkari gasar wasannin Olympics a Koriya ta Kudun. Yayin kuma da bangarorin biyu da ba sa ga maciji ke ci gaba da tattaunawa kan yadda Koriya ta Arewan za ta shiga karɓar bakuncin gasar wasannin na Olympics. Wata tawaga daga Koriya ta Kudu ta kai ziyara Arewaci a yau Talata inda za ta kwashe kwanaki uku domin yin dubi kan yadda za a zaɓi wuraren da za a gudanar da gasar a birnin Pyongyang, ziyarar da ita ce ta farko cikin shekaru biyu. Har ila yau ziyarar na zuwa ne kwana guda bayan da wata tawaga daga Koriya ta Arewa ta je Kudu wacce ta samu jagorancin shugabar fitacciyar kungiyar mawaƙan nan ta mata da ake kira Moribund Girl Band domin su yi rangadin wuraren da za a karɓi bakuncin gasar a birnin Seoul.
An samu jerin girgizar ƙasa da amon wuta daura da ƙarshen yankin tekun Pacific a yau Talata. Hukumar da ke binciken kan yanayin doron ƙasa ta Amurka ta ce wata gagarumar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 8.2 ta auku kilomita 280 kudu maso gabashin tsibirin Kodiak da ke Alaska. Lamarin da ya janyo aka sa jami'ain ba da agajin gaggawa suka shiga shirin kuta kwana domin yin gargaɗi kan aukuwar bala'in tsunami a yankin Alaska da kuma British Columbia mallakar Canada. Sannan har ila yau an saka daukacin yankin gabar tekun yammacin Amurka da yankin Pacific da ke Hawaii a matakin shirin kota kwana domin gujewa bala'in na tsunami. Daga baya cibiyar da ke aikiwa da gargadin aukuwar tsunami a yankin Pacific ta soke wannan gargadi a yankin na Hawaii, amma sauran yankunan da suka hada da gabar tekun Alaska da British Columbia da kuma wasu sassan gabar tekun yammacin Amurka sun ci gaba da kasancewa cikin shirin na kota kwana. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To kamar yadda kuka ji da fari, wasu 'yan bindiga sun kashe mutane uku a karamar hukumar Bassa da ke jihar Filato. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na dauke da cikakken rahoton.
Wasu 'yan bindiga da ba a tantance ko su waye ba sun hallaka mutane uku 'yan asalin karamar hukumar Bassa. Mataimakin shugaban kungiyar raya kabilar Irigwe a Waize Doro ya shaida min yadda lamarin ya auku.
Abin da ya faru shine jiya yaranmu sun tashi daga gurin aiki wajen aikin kuza a can hanyar gero, to suna hanyar su na dawa sai Fulani suka zo suka attacking din su a hanya, so suka kashe mutum uku attacking a wurin, saura kuma sun samu rauni suna kwanci a asibiti.
To amma kun tabbatar da wayanda suka yi wannan kisan?
Tabbacin da muke da shi kenan, Fulani ne suka tare mutanen mu. Ranar Litinin ai mun binne wani yaro mu a nan a call wanda suka attacking nashi.
Kamar yadda su jami'an tsaro suka mun bayani, akwai yarjejeniya da kuka yi na cewa akwai gurin da ya kamata kar masu kuza su je, kar masu shanu ma su kai shanunsu. Kenan za a iya ce yaran ku sun ketare wannan yarjejeniyan kenan?
Masu kuza, abin da nake so mu tambaye kenan. Tunani suna da ƙasa ne da za su hana mu zuwa aikin kuza wani guri? Inda a ce za a hana mu zuwa aikin kuza, su birane su ne suke da wannan ƙasa, birane za su iya hana mu zuwa aikin kuza? Ba Fulani ba, Fulani ba mu kala ƙasa da su a wurin ba.
A bangare guda kuwa shugaban kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a karamar hukumar Bassa Umar Dakari ya mai da martani.
Mu ba mu son an kashe wa dan zuba ni ba da lafiya ina asibiti, amma sai an go an gaya mani a asibiti cewa sun kashe shanu, shi ne sojoji suka je suka kore su. Jiya kenan shi jami'an tsaro suna wuri, ai da Fulani ne suka kashe su, da jami'an tsaro sun kama su ai. Saboda haka mu ba mu ne muka kashe su ba.
Da na tuntuɓi jami'an tsaro kuwa shugaban ma'aikatan da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Filato, Brigadier General Muhammad Bello, ya ce ba shi da masaniyar lamarin a yayin da nake magana da shi, sai dai ya shaida mun kokarin da rundunar ke yi wajen sasanta makiyaya da manoma a yankin na Bassa.
Mun tattauna akan ai zaman lafiya, kuma an yarda a can Bassa da akwai, saboda har yanzu da akwai rashin jituwa game da inda makiyaya za su je su sha ruwa, kuma manoman kuma su a wajen da magudanar ruwan suna gona rani, so su mutanen su makiyayan da manoman sun yarda akan cewa a yanzu a dan daidaita, kada a zo, kada a kawo dabbobi wurin, su kuma manoman kada su je su yi noma a wurin, sai an sasanta. Wannan sasanta wanda za a yi abu ne da gwamnati ya kamata, gwamnatin karamin goman Bassa da 'yan siyasan gwamnatin jiha ya kamata su kira su, su karasa basu, su gaya musu batun kada su yi, kada su je a wurin. It's a political decision, abu ganin siyasa. To amma mu da su mun yarda cewa a yanzu kada, saboda yanzu zukatan mutane ya tashi yanzu akan an je za abu wani abu zai iya tasowa, so sai muka sa sojojinmu a wurin, kada inda ba za mu bar makiyaya su ketare wajen, manoma kuma su ketare wajen.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To yau muna son jin ra'ayinku ne akan me kuke ganin gwamnati za ta yi don taimakawa makiyaya da su daina yawo daga wani wuri zuwa wani wuri. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar.
Zauna lafiya, al'umma ta kasa ta kujiya, zama lau lafiya shi ne cigaban Najeriya.
Zauna lafiya, al'umma ta kasa ta kujiya.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga jihar Kano a Najeriya, wake magana daga jihar Kano.
Assalamu alaikum, kuna tare da Umar Ofisawan Kwakulayen ne fata daga Aminu Duna da kanan jihar kanan Najeriya.
To amin wa alaikum salam, Aminu ne ra'ayinka akan wannan batu?
Ra'ayina akan gaskiya ne, a ra'ayina akan wannan abu gaskiya abu ne da ya kamata a yi duba a kansa. Gaskiya mu abubuwan da muke gaskiya ba mu aiki da shi, gaskiya akan irin wayannan abubuwa gaskiya dai ne addu'a mu ce Allah ya kawo mana mafita a cikin gaskiya. Wannan shi ne dai a cikin sunana Umar Ofisawan daga nan jihar Kano a tashi lafiya.
To madalla Umar Officer, bari mu tsallaka jihar Niger, wake magana daga jihar Niger.
Assalamu alaikum, Muhammadu Sani dan Hausan Gini mijin yar gata.
To mijin yar gata, menene ra'ayinka game da wannan batu?
Wato a gaskiya abin ya shafi ainihin hukuma, domin a gaskiya yawanci Fulani an tare musu guraren da ainihin suke bi shike kawo fitina, har ma mutum ya zo yayi noma a inda ainihin burtalin su ne. Ta ina za su ce in sun zo sai fi dangan da wannan guri su rasa maya za su. To ya kamata hukuma ta shiga ciki, wa'anda suka shiga gurinsu suka kakkare musu gurinsu, ya kamata don Allah hukuma ta ma diya ne ta biya su diya, a buɗe musu ainihin burtalolinsu su ci gaba da hidindiminsu da kiwonsu. Tunda ga yanzu wasu gwamnoni ma sun nuna cewa ba sa son su a area su, ina za su je su mafayan ƙasa ne kamar kowa.
To madalla mijin yar gata, yanzu za mu tsallaka jihar Nasarawa, wake magana daga jihar Nasarawa.
Mai turare ne daga Akwanga.
To mai turare, menene ra'ayinka?
Wallahi ba.
To ina zaton layin mai turare ya tsinke, bari mu shiga jihar Bauchi, wake kira daga jihar Bauchi.
Wa
alaikum salam, Malam Isma'ila, menene ra'ayinka game da wannan batu?
To ra'ayi na wannan maudu'i, abin da yake faruwa a ƙasar nan gaskiya wannan abu idai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin sakamako kowa ɗan ƙasa ne, dokan ƙasa ya ba da dama kowa ya zauna inda ya ke so. Amma a ce gwamnonin nan suna nuna ma wasu ƙabilu wannan ba ɗan ƙasa ba ne, ko kai ba ɗan ƙasa ba ne, bai dace ba. Domin wani fitintunin ai musababinsu ai an san masu kulla shi. Don haka ya dace a ce gwamnati ta yi bincike a duk waɗanda suke da hannu a cikin wannan abu, kowaye ko mai mulki ne ya kamata gwamnati.
To ina ganin Sumaila bai gama faɗan abin da zai faɗa ba, layin nasa ya yanke, amma bari mu tsallaka Gusau, wake magana daga Gusau.
Kuna magana da Muhammad Sani daga nan Gusau.
Muhammad Sani, menene ra'ayinka kan wannan batu?
Gaskiya tsakanin har Allah ne ra'ayina, gwamnatocin Najeriya suna da hannu ga al'amarin nan, musamman munan jihar Zamfara. Ba gaskiya ba, don ana magana matsalar manoma da makiyaya jihar Zamfara ta hikuwa duk Najeriya. To mutanen ƙauyen tsakanin da Allah irin yadda suka ba da bayani sun kahin abu ya faru, suna gama gwamnati amma ba ta ɗaukan mataki, sai abu ya yi.
To
hello, salamu alaikum.
Wa alaikum salam, Muhammad Sani ya tsinke kuma Kaduna, ya layin na Kaduna shi, da wake magana
daga kamfanin fate da ke ka jaji Kaduna Najeriya.
To Adamu, menene ra'ayinka?
Abin da zai kawo ƙarshen wannan al'amari, ita wannan gwamnati ne wanda take kin gado a halin yanzu, take kan gado, ta dauko matakin da za a kawo ƙarshen abin, amma sai dai kash gwamnonin jihohi sun riga sun rena ta. Dalili na ko anan an ce kowace jiha a keɓe gandun daji don a ba Fulani, amma sai ka ji wani gwamna ya ce wai ba yi da filin da zai kiɗa ma Fulani, saboda girman Allah a ce in dai ana so a zauna lafiya da Fulanin nan, wajibi ne fa a kete musu gandun daji a zamanantar da ciwon nan, a yi musu makaranta, a yi musu asibiti, a yi musu komai a kete su. Wannan shine. Amma gwamnati kin sa an yi kira an koma gona, wallahi noma har gefen titi an nome. To ko da sa ɗaya ne mutum ya zai da shi, balle agwai ya taso fila a shanun shi da yawa. A shugaban kasa ka daka tsawon duk gwamnati da yake ba zai je Fulani waje ba, to ya gaggawa ya ita kujeran shi na gwamna a samu wani asa. Amma an daina shugaban kasa, shi kuma shugaban kasan ya koma sai ya tafi rigita shi, idan wannan sun ce kaza ya shiru wannan ya ci ba, kana shugaban kasa ka tsaya kana abin nan. Wannan in ga ana sa mafita, wannan mafita kenan kawai a ce ga gandun daji ga Fulani, shine zaman lafiya.
To malalla malam Adamu, sai kuma jihar Jos Plateau, jihar Plateau, wake magana daga jihar Plateau.
Ahmad Abdulhamid mai sa ne daga Jos.
To malam Ahmad Abdulhamid, menene ra'ayinka game da wannan batu?
To ra'ayina dai ince inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya wannan bala'i yayi yawa. Ra'ayina, zan ba da shawara jama'a su ci gaba da addu'a akan wannan matsala. Ita ce kawai maganin wannan al'amari. Ita kanta gwamnati abun kamar ya fi karfinta ne ma. Saboda haka ina roƙon jama'a da Allah a ci gaba da addu'a akan wa'annan matsaloli. Assalamu alaikum.
To madalla Ahmad Abdulhamid, Allah ya amsa. Sai kuma jihar Kaduna, wake magana daga jihar Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Malam Naziru Hausawa, barka da yammaci.
Barka da warhaka.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Musa Garo, barka da warhaka, menene ra'ayinka kan wannan batun?
To alhamdulillahi, ni tambayar da nake so da yi wa ita kanta duniya da gwamnatin tarayya, su waicin Fulanin nan ba 'yan Najeriya ba ne da ake samun irin wa'annan waikace? Na ce har ma wai a jiha ana tunanin cewa wai ana neman a keɓe musu wani guri. Shin su wai 'yan Najeriya ba ne? Wai shi shugaban ƙasa nan wai da yake ta wannan maganar da ba zai iya sa ido akan irin wannan abun ba, shi baya da tsayin ne akan wannan al'amarin? Wannan ba abin kunya ne ba a ce wai gwamna a jiha wai ya fi ƙarfin shugaban ƙasa? A wannan gaskiya akwai tsaki a cikin shi. Muna kira ga shugaban ƙasar Najeriya Malam Muhammadu Buhari. Gaskiya al'amari, idan aka ce an kyale irin waɗannan, wani gwamna ya fito ya nuna cewa Fulani ba su da damar da za su ciwo a jihar shi, har kuma shugaban ƙasa ya ji ya shiru, to wannan sai mu ce to ya yi. Wai shugaban ƙasa ya yake so to a yi asan wannan? Dole ne fa shugaban ƙasa sai ya nuna ya sa takalmin ƙarfe ya take. Idan gwamna ya zo zai wannan rashin mutunci, dole ne shugaban ƙasa ya dakatar da shi a cikin shi, ba gwamna ba ne? Saboda mai za a yi wa mutane irin wannan abin? Sai wannan abin Allah ya kiyaye, fata shi lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode.
To madalla Musa Garo, mun gode. Sai mu tsallaka kuma jihar Zamfara, wake magana daga jihar Zamfara?
Yahaya mai sai da fulba da ke sabon kasuwa Busau.
To malam Yahaya, menene ra'ayinka akan wannan maudu'i?
Abin da yake ra'ayi na, ya kamata gwamnati ta sa hannu a cikin wannan al'amari.
Malam yaya, idan ka saurara tambayar mu, muna tambaya ne wace irin hanya ita gwamnatin ya kamata ta bi, wace irin shawara zaka ba gwamnatin ta bi? To malam Yahaya, koro bayani kuma layin nasa ba kyau mai waya tsinke. Bari mu je kiran mu na ƙarshe a jihar Kaduna, wake magana daga jihar Kaduna?
Assalamu alaikum.
Aminu alaikum salam.
Ina magana da Jambo Lebowa Fataki daga garin Kafancan, jihar Kaduna, Najeriya.
To a gurguje, menene ra'ayinka akan wannan maudu'i? To yau dai da alama layukan namu sun ba samu tangarɗa, wasu sun shigo, wasu ba samu shigowa ba. Sai a ci gaba da kira, a goben Allah ya kai mu za mu sake buɗe layi. To nan za mu dakata yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da mako na biyar na wasannin kallon kafa na rukuni na dai na jangoriyar Niger inda aka gwabza tsakanin Nijelek da AS Guard kuma AS Guard din ce ta nasara ci 3-2 an tashi bin karibin damo 1-1 tsakanin AS Unidep da Irana ta Agadez jangorzo football club ta Maradi da GS Tawa an tashi 1-1 sai Olympic football club ta babban birnin Yamai da AS Akokana ta Arlet Agadez akai 1-1 1-1 aka ketare ne tsakanin AS Duan Teme da AS Police dukkan su na babban birnin Yamai sai Espoir football club ta Zandar da AS Fan ta babban birnin Yamai ta Shaheta da ci 8-1 har yanzu dai AS Sonidep wadda shekaru 3 ne kawai da suka gabata ta hawo rukuni na farko a kwallon kafa na jangoriyar Niger har zuwa wannan mako na biyar ba kungiyar da tallashe ta yayin da Espoir football club har zuwa yanzu ba ta da maki ko ɗaya ta Zandar kungiyoyin da ke can kasa sun hada da AS Douane Entente da Espoir kuma abin ajabibi shine AS Douane da ta wakilci jangoriyar Niger a shekaru 2 da suka gabata a wasan kwallon kafa na kasashen nahiyar Afrika na club din da suka kasance zakaru a kasashen su har zuwa yanzu maki 2 ne gare ta Kachal idan muka dubi tsarin kungiyoyin da ke kan gaba a teburin League 1 ta jangoriyar Niger na farko dai ita ce AS Sonidep wadda ke da maki 13 sai AS Gendarmerie da ke da maki 13 yayin da AS Fan ita ma ta bambirin Yamai take da maki 11 AS Guard ta Yamai tana da maki 8 sai Sahel Sporting Club ta bambirin Yamai ita ma tana da maki 8 kusancewa kungiyoyin kwallon kafa da suka hada da Sahel Sporting Club ta bambirin Yamai da AS Fan ta babban birnin Yamai dukkan su suna ci gaba da yin atasai a kasar Burkina Faso domin kimtsa ƴan wasar su a shiga wasannin kwallon kafa na club din da su kasance zakaru a kasashen su da ake ce ma Champions League na Africa wanda Sahel din ta mai za ta shiga sai ita ma AS Fan da ta yi nata atasai a can Burkina Faso domin shirya ƴan wasanta a gasar kofin club din da suka lashe kofunan kasashen su da la confederation ta CAF ko kuma CAF a ci gaba da wasannin open na kasar Australia na wasannin tennis Maran Cilic shine ya lalabe Rafael Nadal da ke matsayin dan wasa na daya a duniya a wasan tennis da ci 3-6, 6-3, 6-7, 6-2 da banza kamin Rafael Nadal din ya janye daga wasar ganin cewa katattarsa na masa ciwo shi ko dan kasar Britania Kill Edmund ya lalabe dan kasar Bulgaria Grigor Dimitrov a quarter final na wasannin na open na Australia da ci 6-4, 6-3, 6-4 Haruna Maman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Wannan na ɗaya daga jerin kundin tsarin mulkin Amurka da kuma tsarin gwamnatin Amurka. A yunkurin su na kare haƙƙoƙin 'yan ƙasa, iyayen ƙasa da suka kafa Amurka sun tanadar mata kundin tsarin mulki wanda shine tubalin gudanar da ayyukan sabuwar gwamnati wanda ya hada da gyare-gyare guda 10 da suka hada da 3 don kare haƙƙoƙin 'yan ƙasa da wasu guda 7 don tabbatar da adalci. Gaba ɗaya dokokin an hada hancinsu aka lakaɗa musu sunan kundin 'yantocin al'umma. Sashen doka na 6 na maida hankali ne akan 'yancin waɗanda ake zargin su da aikata laifuffuka. Dokar na bada tabbacin wanzar da adalci a sauraron shari'ar masu aikata laifuffukan ta hanyar tabbatar da cewa hukumomin ƙasa suna bin tsarin ka'idojin ganin kowa an bashi 'yancinsa. Kwaskwarimar farkon sashen doka na tabbacin cewa duk wanda ake tuhuma yana da 'yanci a hanzarta sauraron ƙarar a bayyanar jama'a. Abinda wannan ke nufi shine cewa ba za a ɗaura wanda ake zargi da aikata laifi ba har abada a kurkuku ko kuma a yi mishi shari'a a sirrance ba. Bangaren doka na biyu ya tanadi cewar duk wanda ake zargi tilas ne a bar ƴan ƙasa ƴan uwansa su yanke hukunci akan laifin da ake zargin sa da aikatawa kuma dole ne su masu yanke hukuncin su kawar da son kai muhimmin abin da ake nufi anan shine dole ne a zabo mutane daban-daban daga yankin da shi wanda ake tuhuma ya fito kuma waɗanda ba su da wani abin da suke rike da shi a zakatan su kan wanda ake zargi bangaren doka na uku a sashe na shida na buƙatar jiha ta sanar da wanda ake tuhuma da irin laifin da dalilin laifin da ake zargin shi da shi kuma za a tuhume shi da shi ko ita saboda wannan laifin dole ne a gaya wa mutum laifuffukan da ake zargin sa da shi dalla-dalla kuma wajibi ne a sanar da wanda ake tuhuma dukkan abubuwan da ke kunshe cikin laifuffukan da ake zargin sa da aikatawa bangaren doka na hudu na umurtar cewa wanda ake tuhuma da laifi na da ƴancin tambaya ko kalubalantar mutanen da za su bada shaida a kansa ko kanta kan laifin da ake zargin sa ko ita da aikatawa yin haka zai bada tabbacin cewa alkali kuliya da jama'a baki ɗaya za su auna gaskiyar shaidan da aka kawo domin yin shaida a gaban kotu da jama'a bangare na ƙarshe A sashen kuskurimar doka na shida, na cewa duk wanda ake zargi da aikata laifi na da ƴancin samun lauyan da zai wakilce shi ko ita. A taƙaice dai, sashe na shida na tabbacin cewa wanda ake zargi na da gaskiya, kuma ba za a yanke hukuncin cewa mutum bai da gaskiya ba, ba tare da ƙalubale ba. A cewar ɗaya daga cikin mutanen da suka rubuta kundin tsarin mulkin ƙasa, Alexander Hamilton, ba za a ɗauka cewa shari'ar masu yanke hukunci ƴancin mutum ba ne. Dole ne a ɗauka ƴanci ne da yake da shi a sanadin zamansa tare da jama'a a ƙarƙashin tsarin zaman jama'ar, wanda kuma muhimmin mataki ne da ke tabbatar da kare ƴancin jama'a a matsayin ɗaya daga cikin hakkokinsu na rayuwa. Wannan shine sharhin muryar Amurka. Wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To kafin mu karkare ga Muhammad Lalum da labarai amma a takaice.
A yau Talata wani kakakin ma'aikatar shari'ar Amurka ya ce ofishin lauya na musamman Robert Mueller da aka nada domin binciken katsalin nan din da Rasha ake zargin Rasha da yi a zaben Amurka na 2016. Yayi wa babban Attorney General din Amurka Jeff Sessions tambayoyi a makon da ya gabata kan shishigin da ake zargin Rasha. Jaridar New York Times ce ta ruwaito labarin a yau Talata inda ta ce Sessions ya fuskanci tambayoyi na tsawon sa'o'i a cigaba da binciken. An kuma yi wa Sessions tambayoyi kan ko shugaba Trump ya nemi ya dakatar da binciken tun bayan da ya hau mulki a watan Janairun bara. Kakakin ma'aikatar shari'a Ian Pryor ya tabbatar wa muryar Amurka cewa lalle an yi wa Sessions tambayoyi amma ya yi ƙarin bayani kan lamarin. Lawyer Sessions na kansa Chuck Cooper da kuma Ofishin Mueller duk sun ki su ce komai kan tambayoyin da aka wa Sessions din a lokacin da muryar Amurka ta tuntube su. Da manema labarai suka tambayi shugaba Trump ko ya damu da tambayoyin da aka yi wa Sessions din sai ya ce sam ko a jikinsa. Koriya ta Arewa da makwabciyarta ta Kudu suna kai wa juna ziyara yayin da aka tunkari gasar wasannin Olympics a Koriya ta Kudun. Yayin kuma da bangarorin biyu da basa ga maciji ke cigaba da tattaunawa kan yadda Koriya ta Arewan za ta shiga karɓar bakuncin gasar wasannin na Olympics. Wata tawaga daga Koriya ta Kudu ta kai ziyara Arewaci a yau Talata inda za ta kwashi kwanaki uku domin yin dubi kan yadda za a zaɓi wuraren da za a gudanar da gasar a birnin Pyongyang, ziyarar da ita ce ta farko cikin shekaru biyu.
Tura takaitaccen labarin maka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya tayani gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Gresham da ta bada umarni sai injiniyan mu Mr. Robert Wagner ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa kwana lafiya.